masu saurare sashin fasar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu jahuran Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM ne radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dadol da kuma niyyar muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Wa sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke wurin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Juma'a 20 ga watan Yuli bayan labaran duniya za a jira hotunan mu dake cewa daga ƙarshe dai an tsida ranar gudanar da zaben cike gurbi na kujerar majalisar dattawa mai wakiltar Bauchi ta Kudu za kuma aje takaddamar da ake yi kan bashin da ake bin jihar Adamawa ko ko bashin da ta ansu Maryam Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi Naziru Ahmad Hausawa kuma ya shigo da shirin jaridun Amurka kai muna kuma tafi ma da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum ana kan tattaunawa tsakanin Amurka da Russia dangane da wani taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da takwarar aikinsa Putin a cewar sakataren yada labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders. Sanders wacce ta bayyana hakan a shafin sada zumunta a jiya Alhamis ta ce shugaba Trump ya nemi mai ba shi shawara kan harkar tsaro na ƙasa John Bolton da ya gayyaci Putin zuwa Washington nan da lokacin hunturu kuma tuni har tattaunawar ta yi nisa. A lokacin da aka sanar da daraktan tattara bayanan sirri na ƙasa Dan Coats a wani taro a Colorado kan batun zuwan Putin nan da wasu watanni sai ya ce za su yi dubi kan hadarin da za a iya fuskanta a fannin tattara bayanan sirri za kuma su sanar da shugaba Trump. Sanarwar yiwa sake haduwar shugabannin biyu na zuwa ne kwanaki uku bayan haduwar da suka yi a Helsinki taron da ya haifar da suka daga manyan jam'iyyun Amurka biyu saboda Trump ya goyi bayan Putin kan matsayin da ya dauka cewa Russia ba ta yi katsalandin a zaben Amurka na 2016 ba domin tallafawa Trump din ya samu nasara. Rasha da China sun nemi ƙarin lokaci domin yin nazarin buƙatar da Amurka ta gabatar musu na su daina sayarwa da Koriya ta Arewa albarkatun man fetur in ji wasu jami'an diplomasiya. A makon da ya gabata Amurka ta mika wannan buƙatar ga wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya mai saka takunkumi domin a dakatar da jigilar kayayyakin man bayan da ta zargi Koriya ta Arewa da shigar da kayayyakin man ta haramtacciyar hanya wanda hakan ya zarta adadin man da majalisar ta amince mata ta rika shigarwa ƙasar. Wannan takunkumin gindaya adadin man da za ta shigar na daga cikin jerin takunkuman da kwamitin sulhu na majalisar ya saka mata a watan Disambar bara a matsayin martanin gwajin makamai masu linzami da ta yi wanda ita Koriya ta Arewa ta ce za su iya kaiwa ga ko'ina da wato ko'ina a doron ƙasar Amurka. A taron da shugaba Trump suka yi da takwarar aikinsa Kim a watan Yuni a Singapore, Kim ya amince za su wargaza makamansu na nukiliya. Sai dai gwamnatin Trump ta ce takunkuman da aka kaba mata za su ci gaba da kasancewa har sai ta ga an fara ɗaukar matakan kwance ɗamarar makaman wanda har yanzu ba a fara ba. Wani babban jami'in tsaro a jamhuriyar Nijar ya faɗa muryar Amurka cewa ayyukan da ƙungiyoyin tsagiru da dama ke gudanarwa a kan iyakokin ƙasar na barazana ga harkokin tsaro ga Nijar ɗin da baki ɗayan yankin. Ministan tsaro Kallamun Tari ya faɗa muryar Amurka cewa ƙungiyoyin tsagirin waɗanda ke da alaƙa da ƙungiyoyin IS da Al-Qaida na da babban haɗari ga ƙasar za kuma su iya kutsa kai cikin ƙasar idan har mahukuntan yankin ba su ɗauki tsauraran matakan kariya ba. Ya ƙara da cewa barazanar ƙungiyoyin ka iya shafar tsaron nahiyar Turai idan har suka samu damar kafa tunga a ƙasar ta Nijar idan aka yi la'akari da kusancin ƙasar da Libya lura kuma da yadda Libyan ba ta da tsayayyar gwamnatin da za ta iya daƙile tsagirin daga tsallakawa zuwa nahiyar Turai. Wannan gargaɗin da ya fito daga bakin babban jami'in tsaron ƙasar ta Nijar dangane da tsagirin ya biyo bayan wani rahoto da ya nuna cewa Amurka ta fara kintsa jiragenta mara matuƙa a wani yunkuri da take yi na tattara bayanan sirri domin gano maɓuyar ƙungiyoyin tsagirin a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Joseph Kabila ya ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan Disamba ba tare da ya bayyana makomarsa a siyasance ba. Kabila ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya wa 'yan ƙasar a jiya Alhamis ta kafar talabijin inda ya fito ƙarara ya bayyana cewa yana mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai da 'yan adawa na fargaba cewa akwai yiwuwar ya ƙi sauka daga mulki. a dai shekarar 2016 wa'adi biyu da doka ta sanar da mai suka kare amma sau biyu ana dage zaben saboda tarzoma da rikicin tsagiru masu dauke da makamai da kuma matsalolin shirya sabon zabe a kasar sakamakon wani bincike da aka fitar ya nuna cewa Korea ta Arewa da Eritrea su ne kasashen da aka fi samun matsalolin aikin bauta a duk fadin duniya binciken na alkalman ayyukan bauta na shekarar 2016 da aka fitar jiya Alhamis yayi kiyasin cewa mutum miliyan 40.3 a duk fadin duniya na fuskantar matsalar wato bauta binciken ya bayyana ayyukan bautar da mutane a zamanance a matsayin safarar mutane da tilasta musu yin aiki da bautar da su saboda bashi da auren dole da cinikin yara kanana da kuma shi kansa cinikin bayi rahoton ya nuna cewa Korea ta Arewa ita ce kasar da aka fi samun wannan matsala ta bauta inda mutum daya cikin kowanne kashin mutane 10 ke fama da wani nau'in aikin bauta yayin da kasar take tilastawa aksarin jama'ata yin aikin
babu lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington kamar yadda aka ji an tsaida ran 11 ga watan Agusta don gudanar da zaben cikin gurbi na kujerar majalisar dattawa mai wakiltar Bauchi ta Kudu ga Abdullahi Muhammad da cikakken rahoton
kwamishinan hukumar zaben Alhaji Ibrahim Abdullahi ya shaidawa taron masu ruwa da tsakin cewa biyo bayan samun takardar izinin gudanar da zaben cike gurbin ne daga majalisar dattawa hakan ya bada dama don fara aiwatar da shirye-shiryen gudanar da zaben a ranar 11 ga watan Agustan wannan shekara kimanin makonni 3 masu zuwa sannan ya ci gaba da cewa
ba kasudin da yasa na kira kuma na tara yan jaridu da kuma masu ruwa da tsaki shine in gaya musu cewa abinda ake jira da na izini a fara shirye-shiryen zabe an riga an same shi 11 ga watan Agusta na 2018 za a yi zabe na maye gurbi insha Allah kuma mun tara su muna neman goyon baya a yi shi cikin zaman lafiya da lumana ba tare da tashin hankali ba to kananan hukumomi dai guda 7 ne cibiyoyin kada kuri'u kuma gaba daya 1934
babu a kasa a tsare kenan
ai akwai a kasa a tsare sai dai akwai bayan ka kasa to akwai dan distance inda zaka bari
dan tazara
dan tazaran da zaka bari ka je ka tsaya can kana sauraron har a abun nan ba wanda zai hana ka
daga bisani kuma na zanta da shugabannin jami'in siyasa da ma waɗanda suka bayyana aniyar su na yin takara
sunana Bako Husaini ce sakatare na APC na jihar Bauchi kamar yadda ka sani daman ai ita kowace jam'iyya inda za ta kace shiga zabe to ala kullu halin a kullun a shirye take kuma ba ta da lokacin da za su ce yau a zaune take musamman ma jami'a irin ta babbar jami'a irin ta APC ka san ba ta da lokacin da aka ce yau ba ta shirye-shirye ba ma wannan zaben shige gurbi ba har zabe mai zuwa na 2019 insha Allahu Karim tintinin ta shi ta ci gaba da shirye-shiryen gudanar da shi kuma abinda take addu'a Allah sa Allah nuna mana wannan lokaci a yi shi lafiya a hada lafiya
sunana honorable Sani Muhammad Bura state chairman na Green Party of Nigeria GPN na jihar Bauchi kuma mu kasance mu Green Party muna da dan takarar mu Malam Dr. Isa Gudu Matuwar Lambauchi saboda haka muna neman wannan al'amari a gurin Allah kuma muna neman a gurin jama'ar jihar Bauchi musamman mutanen Bauchi ta Kudu muna fatan Allah zai ba mu nasara insha Allah. Ainar ta yi bayani cewa dukkan tsare-tsare sun riga sun tsatsara kuma jami'an tsaro sun yi bayani sannan dukkanin masu ruwa da tsaki da abin ya shafa mun zo wannan taro kuma kowa ya fada a shirye yake.
Sunana Honorable Garba Dahiru Salankin Bauchi kuma dan takarar sanata na Bauchi ta Kudu insha Allah a jam'iyyar PDP. Definitely dama ina cikin wannan takara kamar shekara ɗaya da wani abu da suka wuce. Kuma wannan takara na cike gurbi ina ciki kuma na fatan Allah ya wuce mana gaba.
Zaben cike gurbin dai zai zama manuniya ce ga yadda siyasar Bauchi za ta kasance a sauran zaɓuɓɓuka masu zuwa a shekara ta 2019. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To gaida na musamman kafin mu ci gaba bari mu nufi shiyar Habasha. Sheki, bari mu kuma kada jihar Adamawa inda ake cece kuce kan adadin bashin da ake bin jihar. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Honorable Abdullahi Firimbe, tsohon commissioner yayin labarai da ke ma zama sakataren jam'iyyar PDP a jihar, yace abin ta kai ci ne yanzu bashin jihar Adamawa ya koru bayan na shekarar 2015 na naira biliyan 30 da doriya zuwa sama da naira biliyan 60 a cikin shekaru uku kacal da gwamnatin APC ta yi a jihar.
Ma yanzu maganar da muke yi da kai mun ga kudade wanda aka samu daga wajen gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jihar Adamawa. Daga ciki lokacin da aka zo gwamnatin nan an ce akwai bail out, an samu wannan kudi wanda ya kamata a ce an ba wa mutane hakkokinsu da wasu ayyuka ko a gansu a ƙasa bamu gani ba. An zo kuma bayan wannan an kuma maganar Paris Club wanda ya kamata a ce su ma duk wasu hakkoki na jihar nan ko wasu abubuwa mu gansu a ƙasa bamu gani ba. Uwa uba yanzu da gwamnatin PDP ta yi mulkin jihar Adamawa na tsawon shekara 16 basu suka da ta ci bai wuce biliyan 30 da wani abu ba, amma yanzu maganar da nake maka an ci bashi sama da biliyan 30 da a ƙasa da shekara 4. To ina kuma yau in mun tafi har izuwa wani lokaci misali za a kai shekaru 8 ko kuma shekaru fiye da haka, kaga jihar za ta zo ta gurgunce ne ba inda za mu iya zuwa, babu wani abu da za mu yi na cigaba a wannan jihar din. To kaga dole ire-iren waɗannan abubuwa mu fito mu gaya wa duniya saboda a san a sama abun mafita.
Kamar dai jam'iyyar PDP su ma yan bangaren Integrity na jam'iyyar APC da ke mamulkin jihar sun kunu na ɓaci ransu ne game da waɗannan basussukan da ake zargin gwamnatin jihar ta ci a waɗannan shekaru uku. Malam Aminu Abdullahi Gambar Gug da ke ma zama kakakin 'yan Integrity ya ce duk da cewa jam'iyyar ta APC ne ma ke mulki, da mako akwai fa buƙatar sanin yadda ma gwamnati ke ciwo bashi da ma kuma yadda take kashe kuɗaɗen jihar domin 'yan ƙasa su sani.
Daga hawan gwamnatin jihar Adamawa a yau ta yi watanni 38 a kan karaga da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da ake turowa. Wannan gwamnati ta jihar Adamawa wadda mai girma Sadaunan Mobi Albindo Muhammadu Jibril da yake jagorantar wannan gwamnati ta karɓi bashin da a shekaru 16 ba a karɓi wannan bashi ba. Bashin da aka sani ake bin jihar Adamawa a waɗannan gwamnoni guda huɗu da suka shuɗe shi ne kuɗi naira biliyan 35.7. Amma yau abun mamaki hawan wannan gwamnati na jihar Adamawa daga ran da ta hau aka rantsar da ita watan Mayun shekarar 2015 zuwa yau ta ci wa jihar Adamawa bashin kuɗi naira biliyan 34 ita kaɗai. Yau adadin bashin da ake bin gwamnatin jihar Adamawa shine biliyan 99.7, kamar yadda wannan kungiya ko hukuma da ke taimakawa wajen a fitar da yadda ake mulkin al'umma dalla-dalla wadda ake kira NITI, wato Nigeria Extractive and Industrial Transparency Initiative, ta bamu wannan rawu.
To sai dai ku a mataninta, gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan yaɗa labaran jihar Adamawa Ahmad Sajo ta yi fatali ne da waɗannan zarge-zargen da 'yan jam'iyyar Adawa da kuma 'yan Integrity na jam'iyyar APC ke yi a yanzu.
Mu ba mu ci bashi a wurin kowa ba. Ba ruwan ba mu can bashi dabara ce muka fitar ta tabbatar da manyan ayyukan mu. Dabarar nan kuma dabara ce wadda ya kamata kowace gwamnati in ta sami kanta a yanayi da muke ciki yanzu ta dau wannan dabara.
Kawo yanzu bashin nawa Adamawa ake binta a hukumance?
A'a, ni ba zan iya gaya maka wannan ba don ba ni ne kwamishinan kuɗi ba. In nace zan gaya maka wallahi na maka ƙarya.
To nawa kuka samu kawo a lokacin da kuka hau gwamnati?
A'a, wannan ma ba ni ba kwamishinan kuɗi ba ne. Amma dai na sani cewa a lokacin da muka karɓi gwamnati a ran 29 ga watan Mayu hatta albashin wannan watan ba a biya ba kuma babu.
Wannan ce kucin dai na mako zuwa ne a ƙasa da watanni biyar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo jihar Adamawa domin bude taron yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda kuma lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ko kuma a'a. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, yanzu kan bari mu koma gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya salamu, hayya hayya salamu. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Amina Nuruddin, mai kungiyar Almajira Initiative. A cikin shirinmu na wannan makon, za ku ji karshen hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da nayi mata. Kamar waɗanne irin matsaloli ne zaki ce kika lura mata suke fuskanta a Najeriya musamman ma dai a arewacin kasar?
Abin daya, abin da zan ce ba wai matan ba a karatu bane, idan su da yawa kaman kana tare da wanda bace ba su da sani kwarai na kan arewacin Najeriya, za su ce ni da mai ba zuwa makaranta suke yi ba da dade suke zuwa, kuma sai kaga eh din haka ne, amma saboda ni nayi karatu ina da yayye, ina da kanne, ina da kannan baba da yayyen baba da suke karatu, kana da kawaye da kasan mutane fiye da 100 mutane da suke karatu, kaga abin ba haka bane. Amma ne dama ne da ba a bamu wani abin sai a ga su dan kai mutum ne da baka iya ba, amma kuma sai ki ga an sa mutum kuma wata a sai kaga ita ce kai aikin ma na kware, wani abin kuma za ki ga kamar kai aure kana tunanin kula da gida, kana tunanin ka ji aiki ya zai kula maka da yaya irin haka, wata sa a sa kai dai kika ga mun dakatar da aiki eh na dan lokaci da kuma kwata kwata ma su kaga wani shi kenan, kuma shi magana aiki ta kare. To ni a gani na shine kawai ɗan matsalolin da muke fuskanta. Amma to Almajira abin da suke kokari shi ne nuna ma mata wannan mutan ɗan garin ku ce ga abin da kai samu kai da rayuwarka, duk da ta haihu duk da ta yi aure bai hana ta kake ke ma za ki iya. Ki ƙarfafa gwiwar mata yana da amfani kwarai da gaske, sannan ku da yawa za ki ga shi kanta za ki ga babanta kuka za ku shi ma iyayen maza da mazajen mu da yayyen mu da ɗan dukkan mabiyan mu akwai hada maza. Kuna gani irin haka za ku ce eh to gaskiya in dai har wannan mace kaza daga wuri kaza garin ku ɗan garin ku ma ki kuka irin abubuwan da kai. Ni ba ta sake nan za ta iya irin haka din nan. Kuma akwai abin da ya zai tsayar da ita kuma in bai tsayar da ita ba ita ma ya ta ko yar uwa ta ita ma sai in gaba abin da zai iya tsayar da ita.
To ga wannan batun damar da kika yi, kina gani al'ada ce ta sa ake kamar dannewa mata damar da ya kamata a ce sun samu ko ku me ke kawo irin haka a ganinki?
Ni dai ana wa ganin, amma abin da ke hana hakan hada yanayin yadda al'adar mutu arewa kake, masu an sani a da ɗin ba ana karatu da ba a yi da sai mata su ce da kai karatu, sai lokacin su kada asuwa obodo ita kan suka kai ta koyar da mata, kuma ta koyar da mutane su ce ma ƙarfi karatu ne al'adar mutu, an sa da mata su a gida haka dai an san su ko karatu su ke koyi a gida su ke zuwa su koyar da mata ba wai su ta su ba ko a gan su haka su mata na sarauta, ku yanzu kuma da lokaci ya canza aka ga mata suna so su fito su yi a dama da su al'ada, kuma ba abin da kuma yanzu ba a da kenan abin da ya kamata a yi la'akari shi al'ada tana canzawa. A nan dai abin da ake yi da ba a ce kuma dole sai an bakalle an rike da shi, ba haka ba da za a samu ci gaba kwarai ba.
To kamar yanzu ta fannin ilimi, bisa ga fahimtar ki, kamar wani irin ci gaba zaki ce mata sun samu, ko kuma baya ma ga ilimi da kamar kama wasu ko rike wasu mukamai haka a kasar?
In aka danganta da shekarun baya, zan ce gaskiya duk da dai ana ganin ba a ba mata damar, duk da ana ganin gaskiya akwai ci gaba ba kamar da ba. Da mata ɗaya ɗaya za su ce su takara yi siyasa, ko kuma su ce suna da ambition su zama ko senator ko a ba su minista, amma yanzu za ka ga akwai mata ne suke ci kuma yan arewa, akwai mata da suke hai kuma za ka ga yara ne ma ba su fahimta ba ta takara yi ko ɗan house ko ɗan wani abu. Sannan kuma akwai a fannin karatu za su ga mata yanzu iyaye yadda suka kai mata su ƴaƴan su mata karatu har ƙasar waje ana kai ƴaƴan mata karatu, da ko in aka ce za a kai iyaka ta sai yaji wasu iyayen mata ko ka suke za su ce za ka rasa mijin aure za ka je ka sami miji da sire, amma yanzu mata da yawa sun yadda suna mata a kai ƴaƴan su sun san ci gaba ne, kuma suna ganin yadda mata suke dawowa da su ana damawa da su da su a fannin ilimi ba wai fita ƙasar waje kawai ba, har ma nan
cikin arewaci
gida ya ƙaru ana ƙara ƙarfafa gwiwar mata su karatu.
To bayan ƙungiyar Almajira da kike da ita, wane ayyuka kuma kike yi?
To professionally ina aiki as an online communication strategist, mene online communication ne ke kula da harkokin yanar gizo, shi yasa yake taimako na da aikin da nake a Almajira don rubuce-rubuce da duwatsu saƙonni da abubuwa ni kaɗai ke aikin. Nike rubutu ma nike zuwa yi bincike in rubuta abin da na binciko sannan in sanya in yaɗa a yanar gizo.
To dama zan ce to ina kika barar da aikin jarida, kina taɓawa gefe guda ko kuwa kin bashi kina aikin ƙungiya?
aikin jarida zan ce har yanzu kamar idan jira shi sai kuma ya baki da jira ya canza yanayin yadda aikin jarida yake kuma ɗan jarida sun dawo amfani da yanar gizo gizo da yaɗa labarai da abubuwa haka idan ce cikin aikin da nake da almajira ma akan wani fanni in kin kalle shi zaki ga aiki kamar ɗan jarida ina amfani da background dina na aikin jarida ina wallafa abubuwan da ke kan shafin.
To yanzu malama Amina, wace shawara zaki ba mace a arewacin Najeriya?
To shawara da zan ba mace a arewacin Najeriya zama ba nata bane.
Ta
da farko dai ta je ta bi Almajira Initiative a Instagram, ka san matan da fasa ɗaruruwan mata har da yara ƙanana 'yan shekara 18 da wanda ma ba su kai haka ba. Akwai rawa iri-iri da suke takawa da wanda ma baka taɓa zaton za ka gama matan arewa ma kila ta yi ba. To za ka ga ita dai wannan 'yan arewa ce kamar ki, duk abubuwan da za a ce yana tsayar da matan arewa bai tsayar da ita ba, saboda haka ke ma kina da opportunity ɗin da za ki fito yanzu ki a taka rawa da ke ma ki akwai abin da kike da shi da za ki al'umma za ta ƙaru da ke, kuma al'umma za ki iya ma canza al'umma saboda wannan abu.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin ita babbar bakuwar ta mu Amina Nuruddin da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Ta gaida da Innar Iro, yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken mujallar Time ta yi amfani da hoton Trump wanda aka hada shi da na shugaba Putin mai rikitarwa a matsayin hoton bangon mujallar. Labarin ya ci gaba da cewa hoton da aka kwaba fuskar shugaba Trump da ta shugaba Putin ya zama wani sabon bangon mujalla mai jan hankali. Wannan hada fuskoki da ya fito a bangon mujallar na watan Yuli yayi kama da sauyin fuskokin manhajar Snapchat wanda ya kasance da kalar idanun shugabannin mai haske gani da yanayin gashin kan shugaba Trump da aka san shi da shi da kuma girar idanuwansa, sai hancin Putin wanda bangon mujallar yayi nuni ne da rikicin da ke tattare da haduwar Trump da Putin a taron kolin da aka yi a birnin Helsinki na kasar Finland. Har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken kotun magistrate ta bada umarnin kama jami'an Rasha wacce ke da alaka da kungiyar NRA ba tare da beli ba. Labarin ya ci gaba da cewa kotun magistrate ta gwamnatin tarayya ta bada izinin tsare wata 'yar kasar Rasha a ranar Laraba da ta gabata wacce aka zarga a farkon makon da ya gabata da shiga cikin kungiyoyin siyasar Amurka ciki har da kungiyar masu mallakar bindigogi ta NRA ba tare da beli ba har sai an gurfanar da ita a gaban shari'a. Sai mu leƙa jaridar The Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Pentagon ta karece labarin da kafar yada labarin da Putin ke da iko da ita na cewar an kulla yarjejeniya tsakanin sojojin Amurka da na Rasha akan Syria. Labarin ya ci gaba da cewa manyan jami'an Pentagon sun faɗa a ranar Alhamis din da ta gabata cewa ba su karɓi wani umarni akan bada haɗin kai daga dakarun Rasha a Syria ba, inda suka yayyafa rahoton da ke cewa shugaba Trump da shugaban Rasha wato Vladimir Putin sun cimma yarjejeniya mai faɗi a yayin taron kolin da aka yi a Helsinki a farkon makon nan ruwan sanyi. Sai mu leƙa jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken kamfanin Facebook ya zurfafa abubuwan da ka iya haddasa tashin hankula. Labarin ya ci gaba da cewa sakamakon kalubale da shafukan sada zumunta ke ƙara samu, kasar gumin kamfanin mai yada labarai ya faɗa a ranar Laraba da ta gabata cewa za su cire duk wani abu wanda ke ɗauke da gurɓataccen bayani wanda ka iya tunzura mutane har ta kai su ga cutuwa. Wannan wani sabon lamari ne a ɓangaren faɗa da ire-iren abubuwan da kamfanin zai sauke daga kan shafinsa. Wannan yunkuri ya biyo bayan al'amuran da suka faru ne a wurare irin su India da Myanmar da kuma Sri Lanka, inda jita-jita da aka yada a Facebook ta tada hatsaniyar kai har-har kan ƙabilu marasa rinjaye. Haka kuma sabuwar dokar za ta hau kan manhajar Instagram, amma banda manhajar WhatsApp wanda baki ɗayansu mallakar ta kamfanin Facebook ne. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
Ta gaida Naziru, yanzu kan ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Nafi Obala, captain daga nan birnin Kebbi. BOA ina son miƙa wannan saƙon jan hankali ga al'ummar kasar ta Najeriya musamman manyan mu na arewa. Amma gaskiya rikicin da ke faruwa mu talaka ba mu jin dadin sa, kuma mun daura alhakin wannan abin daga manyan mu na arewa kuma ƴan siyasa marasa kishin kasar mu da kuma yankin mu na arewa.
Assalamu alaikum jama'a, mai magana Dahi Muhammad Gwaram local government Jigawa state mutanen Ilori Kwara state. Akan maganar kudin nan da ake cewa za a raba wa talaka wanda aka ce an karbo na sana ba shi, dan Allah dan Annabi, muna da asibitoci a jahohin mu a sai magunguna a kai mana a kuma gyara mana makarantun mu a kuma kai wasu kayayyaki kamar kuje makarantun mu a kuma gyara mana babbar hanyar nan da mu ta Lagos zuwa Makera zuwa Mako da sauran su. Haza wata lankuhuta lafiya, mai magana Dahi Muhammad Gwaram local government Jigawa state mazaunin Ilori Kwara state.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kamfana Malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne, ƴan majalisar dattijan Najeriya da ƴan majalisar wakilai kun ci amana al'ummar da suka zaɓe ku, domin mu talaka mun zaɓe ku ne domin ku je ku tallafa ajalin Muhammadu Buhari ya magance matsalolin da suke damun ƙasarmu. Amma ashe matsaloli ne da suke damun aljihunku ba al'ummar da suka zaɓe ku ba, kuma da kuke cewa za ku bar ajalin Muhammadu Buhari, wallahi muna murna da hakan. Domin ku sani ba kun shiga majalisar nan ne albarkacin ajalin Muhammadu Buhari, domin mafiya yawanku zaɓen kansuna ma ba za ku iya ci a mazaɓinku ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Hamisu Makafo na garin Maiya a jihar Dakwaro jamhuriyar Nijar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ina ma ƴan ƙaramin hukumar Jibiya ta'aziyya da jaje abin da ya faru gare su. Allah ya kiyaye gaba, Allah ya ji ƙambasu jami'an da suka yi, Allah musu gafara. Azatu lan abuta lafiya, mai magana Hamisu Makafo na garin Maiya a jihar Dakwaro jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa'a ta gaice.
To ana kan tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha dangane da wani taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa Putin, a cewar sakatariyar yaɗa labarai ta fada White House Sarah Huckabee Sanders. Sanders, wacce ta bayyana hakan a shafin sada zumunta a jihar Alhamis, ta ce shugaba Trump ya nemi mai ba shi shawara kan harkar tsaro na ƙasa John Bolton da gayyaci Putin zuwa Washington nan da lokacin hunturu, kuma tuni har tattaunawar ta yi nisa. Rasha da China sun nemi ƙarin lokaci domin yin nazarin buƙatar da Amurka ta gabatar musu na su daina sayarwa da Koriya ta Arewa albarkatun man fetur, in ji wasu jami'an diplomasiyya. A makon da ya gabata, Amurka ta miƙa wannan buƙatar ga wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya mai saka takunkumi domin a dakatar da jigilar kayayyakin man, da bayan da ta zargi Koriya ta Arewa da shigar da kayayyakin man ta haramtaccen hanya.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu kan a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Dara Smith, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.